This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Hawa Sharif ce tare da Sarfi Lahashin da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a cikin shirin safiyar yau Litinin 25 ga watan Nuwamba shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga kanun labarai.
Jiya Lahadi, mayakan Hezbollah sun harba dokoki kusan 250 zuwa Isra'ila a matsayin martani ga harin da Isra'ila ta kai Beirut a ranar Asabar da ya sanar da mutuwar mutane akalla 29. Shugaban kasar Rasha Vladimir Putin ya rattaba hannu kan wata doka da ke baiwa sabbin sojojin da aka dauka domin yaki a Ukraine a yafe musu bashi. Daga nan za a ji cewa dabban magoya bayan tsohon Prime Minister Pakistan Imran Khan da aka daure sun yi tattaki zuwa Islamabad jiya Lahadi don neman a sake shi.
Kanin labaran kenan. Bangaren rahotanni za ku je da hukumomin mulkin sojin jamhuriyar Niger. Suka sanar da aniyar su ta sake wallafa tarihin kasar.
Kun aka ce tarihi istuwar, aka zo aka gani abin da aka koya mun tun daga primary har ya kai university, ai sai dai mu ce kai co, abin kunya ne.
Haka zalika, muna tafa da rahoto kan kudirin zababben shugaban Amurka Donald Trump na cika alƙawarin da ya dauka na gaggauta kawo ƙarshen tashe-tashen hankula a gabas ta tsakiya da ƙasar Ukraine. Sai a biyo mu domin jin waɗannan da ma sauran rahotanni da ke tafi. Kamar yadda aka saba, yau ma muna tafa da shirin ciki da gaskiya da masu magana suka ce wuƙa ba ta huda shi. To amma da farko ga labaran duniya kashin farko.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran duniya. Jiya Lahadi, mayakan Hezbollah sun harba dokoki kusan 250 da wasu bawa mai zuwa Isra'ila a matsayin martani ga harin da Isra'ila ta kai a Beirut a ranar Asabar da ya sanadin mutuwar mutane akalla 29. Wasu daga cikin hare-haren da kungiyar Hezbollah ta kai a yankin Tel Aviv ke tsakiyar kasar Isra'ila sun raunta mutane 7, harin da yana ɗaya daga cikin mafi girma da kungiyar Hezbollah ta kai tun bayan fara lugudan wuta kan Isra'ila sama da shekara guda da ta gabata. Domin nuna goyon baya ga mayakan Hamas waɗanda suka kai wa Isra'ila hari a watan Oktoban 2023, kuma tun a wancan lokacin suke yaƙi da Isra'ila a Gaza. Baya ga waɗanda suka mutu a harin da Isra'ila ta kai a Beirut ranar Asabar, fiye da wasu 65 sun cikata, a cewar ma'aikatar lafiya ta Lebanon. Jami'an sojin Isra'ila sun ce harin wani yunkuri ne na kashe wani babban kwamandan sojin ƙungiyar Hezbollah, Mohammed Haidar. Amma jaridar New York Times ta rawaito wata majiyar Isra'ila na cewa ba a yi nasara ba. A daya bangaren kuma, an kama mutane uku a haɗaɗɗiyar daular Laraba da ake zargi da kisan wani ɗan ƙasar Isra'ila, kamar yadda ma'aikatar harkokin cikin gidan masarautar ta sanar a jiya Lahadi. Sanarwar da ma'aikatar ta fitar ba ta bayar da cikakken bayani kan ko waɗanda ake zargin ba, ko kuma ta ce ko an tuhume su, amma ta ce za a yi amfani da dukkan ƙarfin shari'a da mai da martani mai tsauri ba tare da sassauta wani mataki ko yunkurin da ke barazana ga zaman lafiyar al'umma ba. Ofishin Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya yi Allah wadai da kisan limamin cocin Zvi Kogan mai shekaru 28 a matsayin mummunan ta'addanci na kyamar Yahudawa, kuma ya ce Isra'ila za ta yi duk mai yiwuwa don gurfanar da waɗanda ke da hannu a gaban kuliya. Shugaban kasar Rasha Vladimir Putin ya rattaba hannu kan wata doka da ke baiwa sabbin sojojin da aka dauka domin yaki a Ukraine a yafe musu bashi. Matakin wanda aka kafe a shafin yanar gizo na gwamnati a ranar Asabar ya jaddada buƙatar sojoji ga Rasha a yakin da aka kwashe kusan shekaru 3 ana gubzawa, duk da cewa ta harba wani sabon makami mai linzami mai cin dogon zango a makon da ya gabata. Kasar Rasha ta ƙara ƙaimi wajen ɗaukar aikin soji ta hanyar ba da tallafin kuɗi ga masu sanyin yaƙi a Ukraine. Ma'aikatar tsaro ta Ukraine a ranar Lahadi ta nuna wa kamfanin dillancin labarai na Associated Press sarkacin sabon makamin welin zamin mai cin dogon zango wanda ya afka wata masana'anta a tsakiyar birnin Dnipro na ƙasar Ukraine a ranar Alhamis. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Gaba kaɗan a cikin shirin, Sarfili zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. amma kafin nan bari mu shiga jamhuriyar Nijar domin jin yadda hukumomin mulkin sojan kasar suka sha alwashin sake wallafa tarihin kasar kasancewar wanda ake karantar da yara a makarantu yanzu haka kasar Faransa ce ta shata shi kuma ko kusa bai bayyana al'adu zamantakewa da ainihin tarihin kasar ba ga wakilin sashen Hausa Haruna Mamman Bako da cikakken rahoton
Tsama tsakanin kasar Faransa da jamhuriyar Nijar na ƙara yin tazara mai yawa biyo bayan kudirin da masu mulkin sojan kasar ta jamhuriyar Nijar suka dauka a halin yanzu na sake wallafa tarihin kasar kasancewa wanda ake amfani da shi a yanzu haka a makarantun nan bokon kasar bai sawar masu tasowa su san cikakken tarihin kasar su kamar yanda Malam Lawali Muhammad Salisu malami a jami'ar ta wace bayyana
in aka ce tarihi histoire aka zo aka gani abinda aka koya mun tun daga primary har ya kai university ai sai dai mu ce kaico abun kunya ne koi abinda ya zama kunya daga inda aka ce ma Magellan aka ce ma Christophe Colomb aka ce ma Louis XIV Napoleon har doro kake duka san su kasan tarihin su amma da inda aka ce ma sarki Kausan sarki dan kasawa sarki dan kulodo kai baka san su ba tarihi mai kasani kai baka san tarihin kasar ka ba amma mailimantan mu shugabannin mu su tare idanu akai ta koya mamu abubuwa na banza wanda ba su kara mu da komi yau ko naga wannan kudiri nayi murna kuma ina fatan Allah ubangiji Allah goda mamu abun nan ya zama tabbat
a cewar Malam Nuruddin malamin tarihi mai karantarwa a wata tsangaya a cikin garin Tawa mafi yawancin tarihin da ake da shi yanzu haka kuma ake karantar da daliban kasar na karkata ne ga ababen da suka wakana shekaru aru a yammacin duniya maimakon a mayar da hankali ga gwarazan kasar ta jamhuriyar Nijar da suka yi fafatakar ganin kasar ta girku a shekaru masu yawa da suka shuɗe.
Yanzu misali in ka ɗauki gwarzaye maza wa'anda sun ka cikin tarihi na kasar Nijar wa'anda lokacin da Turawa sun ka shigo Nijar sun ka jajirce bisa ga mallaka. In nan ɗauki misalin Kausan ko da nasara ma ya zo Kausa yana da makamai na yaƙi nashi na kashi yana da abin da ake ce ma kanon abin sai ba su mamaki kaga nan adar muna da agaba shine wanda an kasama lisewa ga tatawa sunan shi amma mahi yawa matasa da sauran al'umma ba su san wane ne agaba ba agaba shine kawo ƙasa adar amma kaga wannan abubuwa duka ba a ba su muhimmanci ko akwai su a rubuce ba a wallafa su yanda ya kamata har mutane ma su san menene ma'ana.
Inji Kadi Mani Basiru shugaban kungiyar malaman koyarwa ta Isas Niger wannan matakin da hukumomin mulkin sojan kasar suka dauka zai sa yaran ta su san tarihin kasar su.
Lalle abu ne wanda mu yi la'amari shi mun ji dadin shi kwarai da yaran da muke koyar ma su san tarihi namu na kanmu wanda shahemu shine zai mana amfani. Karanta su amma za a yi ta cikin sauki saboda malamin makaranta abu ne wanda ya faru gaban ka abu ne wanda ya shahi kakannin ka abu ne wanda ya shahi kasar ku kana jin dadi ima ka koyar da shi kuma tana son shi zai nuna shi sai ya rike tarihin shi.
Shin menene amfanin sanin tarihi ga kowane bil'adama wannan ita ce tambayar da na yi wa Nuruddin daga Bisani.
Muhimmancin tarihi a cikin al'umma yana sa al'umma ta yarda da kanta saboda sanin tarihi yana sa mutum ya rike kanshi da daraja ya san yaya ne rayuwar magabata ta kasance.
Tuni dai hukumomin mulkin sojan kasar suka kafa kwamitin da zai share ga rubuta tarihin kasar tare da la'akari da al'adu da addinai da zamantakewa da fafatakar gwarazan kasar wanda suka yi a can baya domin girka kasar ta jamhuriyar Nijar. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne jamhuriyar Nijar.
An gaida Haruna Mamman Bako yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniya.
Dabban magoya bayan tsohon firaministan Pakistan Imran Khan da aka daure sun yi tattaki zuwa Islamabad a jiya Lahadi don neman a sake shi da dai sauran fursunonin siyasa. Lamarin da ya sa hukumomi suka kulle babban birnin kasar tare da dakatar da ayyukan yanar gizo na wayar hannu. Khan ya buƙaci magoya bayan jam'iyyarsa ta Pakistan Tehreek-e-Insaf ko PTI da su hallara a dandalin Dee Chauk babban birnin kasar su ci gaba da kasancewa a wurin har sai gwamnati ta biya musu bukatunsu. Gwamnatin haɗaka ta Firaminista Shabazz Sharif ta girke dubban dabatar 'yan sanda da dakarun sa kai cikin kayan kwantar da tarzoma tare da toshe manyan hanyoyin da ke zuwa Islamabad gabanin zanga-zangar 'yan adawa. 'Yan sanda sun ba da sanarwa haramta duk wani taro a Islamabad har lokacin zuwa wannan gangami. Yan adawar gwamnatin Venezuela su shida da suka fake na tsawon watanni a ofishin jakadancin Argentina da ke birnin Caracas. Suna korafin cewa an ajiye yan sanda da jami'an leken asiri a wajen ofishin na tsawon sa'o'i. Matakin da ya sa Amurka ta kira shi da laifin take dokokin ƙasa da ƙasa a nan Lahadi. Da ma'aikatar harkokin wajen Argentina ta bayyana hakan a matsayin cin zarafi. Yawancin 'yan adawar na jam'iyyar Vent Venezuela ne ƙarƙashin jagorancin tsohuwar 'yan majalisa Maria Corina Machado. Lamarin da ya faru ne 'yan sa'o'i bayan da Machado ta yi kira da a gudanar da gagarumin gangami a ranar 1 ga watan Disamba. Lamarin da ya sa ministan harkokin cikin gida ta ƙasar Venezuela ta zarge ta da kasancewa wani sabon yunkurin kulle maƙarƙashiya a gwamnatin shugaba Nicolas Maduro. Daga ƙarshe hukumomi sun ce zaftarewar ƙasa sakamakon mamakon ruwan sama ya mamaye gidaje da dama a La Paz babban birnin Bolivia. Hakan ya yi awon gaba da wata yarinya lamarin da ya sa a kwashe mutane sannan ta bar wasu sassan birnin babu wutar lantarki. Ruwan sama kamar da bakin ƙwarya da aka yi a ranar Asabar ya sa kogi ya cika ya tambatsa a jiya Lahadi, inda ya haddasa gocewar laka daga wata unguwar kudu maso yammacin La Paz, inda gidajen masu ƙaramin ƙarfi da baƙar fata suka giggina a gefen tsaunin. Ruwan da ya kwaso tarkace ya gangara wani ɗan ƙaramin rafi da sanyin safiyar Lahadi, inda ya lalata wasu gidaje dozin biyu tare da ambaliya ga wasu 40. Sa'o'i bayan da ruwan saman ya lafa, masu aikin ceto na ci gaba da neman yarinya 'yar shekara 5 da ta ɓata. Ma'aikatan agajin gaggawa sun ceci wasu mazauna garin shida da ke fama da rashin lafiya.
Sarfi da hashin aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madallah yanzu kuma sai nan Amurka, inda sabon zaɓen shugaban Amurka bai bayar da cikakken bayani ba game da manufofinsa da ya shafi hulɗa da ƙasashen waje, inda ya fi mai da akalarsa ga ƙudurinsa na sanya Amurka a gaba da komai. To sai dai a tattaunawa da yi da shugabannin ƙasashe tun bayan da ya yi nasara a zaben, ya nuna burinsa na cika alƙawuran da ya ɗauka na gaggauta kawo ƙarshen tashe-tashen hankali a gabas ta tsakiya da Ukraine. Ga fassarar rahoton Farsi da Kuswara.
Yaƙin da ake yi tsakanin Isra'ila da Hamas a Gaza da kuma mamayar Rasha a Ukraine za su zama manyan batutuwa na duniya, yayin da Donald Trump da manufofinsa na muradan Amurka ne farko za su koma fadar White House.
Babu abin da zai hana ni cika alƙawarin da na yi muku. Za mu sake tsare Amurka ta kasance mai ƙarfi, mai wadata, kuma mai ƴanci.
A ranar 20 ga watan Janairu wa'adin Trump zai fara aiki, amma har ya riga ya yi magana da shugabannin kasashen duniya, ciki har da Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu da kuma shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky. Moscow ta musanta rahotannin da ke cewa Trump ya kuma yi magana da shugaban Russia Vladimir Putin. A yakin neman zabansa, Trump ya yi alƙawarin kawo ƙarshen yaƙe-yaƙe cikin gaggawa. Manazarta sun ce a shirye yake aiwatar da hakan.
Idan ana batun gabas ta tsakiya, ina gani ta wasu hanyoyin sakon zai kasance a gaggauta kawo ƙarshen wannan yakin, ga Ukraine kuma zai kasance a daina yakin.
Trump bai taɓa bayyana yadda zai kawo ƙarshen yaƙe-yaƙen ba, amma sau da yawa ya caccaki matakin tallafin biliyoyin daloli da Amurka ta ba Ukraine. Ta yiwu kawo ƙarshen yakin cikin sauri na nufin Kyiv ta haƙura da wasu manyan buƙatunta, wani abu da Zelensky ya ce zai yi wuya hakan ta faru.
Muna so kawai a kawo ƙarshen wannan yakin, na tabbatar da cewa kawo ƙarshen yakin cikin sauri na nufin rashin nasara.
Yayin da Koriya ta Arewa ke tura sojojinta don taimakawa Moscow, ta yiwu yakin da ake yi a Ukraine ya shafi siyasa da dangantakar ƙasashen duniya. A daidai lokacin da ake ci gaba da samun tankiya a mashigin Koriya, dole ne kuma Trump ya tankari Isra'ila, wadda ga dukkan alama ta maida hankali akan cimma manyan manufofi maimakon tsagaita wuta ba kawai da Hamas a Gaza ba, har ma da kuma Hezbollah a Lebanon, inda fagen daga na biyu yake a yakin. Dukkan kungiyoyin biyu na samun goyon bayan Iran.
Muna gajin barazanar Iran a dukkan bangalori da kuma hadarin da take haddasawa.
muna kuma ganin babbar dama ga Isra'ila a fagen samar da zaman lafiya da faɗaɗa.
Trump ya yi alkawarin ɗaukar ƙwararren matakai akan harkokin kasuwanci musamman da suka shafi China. A cikin saƙon taya murna ga Trump, shugaban China Xi Jinping ya yi kira da a samar da tsayayyar lafiyayyar dangantaka mai ɗorewa.
Xi Jinping ya bayyana cewa tarihi ya nuna China da Amurka suna cin gajiyar haɗin gwiwa suna kuma fuskantar sakamakon duk wani saɓani.
Trump ya kuma yi alkawarin ɗaukar mataki akan baƙin haure, inda ya sha alwashin korar baƙin haure marasa takardun shaidar zama ƙasar da yawa. A ranar Litinin ya ɗauki aniyar cika wannan alkawarin, inda ya naɗa Tom Homan, tsohon muƙaddashin daraktan shige da fice da kwastam na Amurka a ƙarƙashin gwamnatinsa ta farko, a matsayin mai kula da tsaron iyakokin ƙasar.
Fassarar rahoton Farsi kenan kan ƙudurin Trump na kawo ƙarshen yakin gabas ta tsakiya da na ƙasar Ukraine. Ana sauraron shirin ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu ne a tashar mata VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a disar da aka yi ra'ayi za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma lokaci ya da za a ƙara gyara zama a saurari shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Masu sauraro barkanmu da shirin ciki da gaskiya da har kullum kan bukarin take haƙƙin ɗan adam. A yau shirin zai duba murabus ɗin wasu masu sarauta gargajiya a Sokoto, dambin bayan wasu 'yan siyasa. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfil Hashim Gumel. Sabon shirin ciki da gaskiya zai sauka a jihar Sokoto, yankin karamar hukumar Sabon Birni, don gano dalilan da wasu masu riƙe sarautun gargajiya suka yi murabus ga sarautunsu, don nuna rashin gamsuwa ga yadda gwamnatin jihar ta gwamna Ahmed Aliyu ke tafiyar da lamarin tsaro. Matakin da ya zama ba sabon ba ya ja hankali ne don maimakon waɗanda suka ajiye mukamin su koma gefe, sai suka ce sun koma tafiyar siyasar ɗan majalisar dattawa mai wakiltar yankin, Sanata Ibrahim Lamido, duk da cewa shi ɗin ma ɗan jam'iyyar APC ne mai mulkin jihar. Yayin da ake ɗaukar sarakuna da zama iyayen ƙasa kuma ba sa shiga lamuran siyasa, a sabon birnin da ke Sokoto wasu masu rauna da ba su gaza goma ba sun yi taro a Sokoton suka bayyana ajiye raunansu don bin siyasar Sanata Lamido. Ga dalilinsu da suka faɗa wannan shiri.
Amina shaidanar jin bismillahirrahmanirrahim. Sunana Lawali mai gari Shaibu, mai garin Takatsaba da sabon birnin Gobir na mazaɓar gabas ne, cikin mazaɓar gabas ne. A hakikanin gaskiya sai in wa Allah godiya ga yau, domin ana wani kuɗin ɗuma ana cewa Lawali mai gari na garin Takatsaba ya hita da wani ɓangare ya koma wani ɓangare, kuma duk ɓangare gudana, amma akwai abu guda. Abin da sa ka barin gidanka inda kake ka koma wani gida hangen cewa wancan shi ya zama alheri gare ka. Domin lalle hakikanin gaskiya kan tahiyar mai girma Sanata Lamido, akan haka nan nubbar wa'inda nake ni tumayya ni ci na koma Lamido domin duniya ta jiya. Akwai abin da yasa in kana da ƴancinka, kana da damarka, baka jingina ga wani, baka shakka wani lamari. Kan cewa dubin mai girma Sanata Lamido ababen da ya farfado da su kuma yake cikin halin yanzu na harkar tsaro, ita tana ɗaya daga cikin cewa na miƙa waya da ni da magoyan baya ɗina, don ni basarake ne kuma mai ci, ni mai gari ne kuma mai ci, don hakan ga ba gudu ba ja da baya. Domin ɓangarenmu gaskiya an yi noma, kayan gonaki sun kai har sun bushe, sannan an yi sharuwa ɗin na irin ambaliyar gulbi. Maganda na gaya muku duniya ta sani, kowa ya sani, amma wallahi babu damar ka zo ka yanki dame ɗinka ko kuma ka je ka yi shoka. Ga halin da ake ciki yanzu, domin mi kana zuwa zaka duka barayi din da su su dauke ka ko su halbe ka su nemi wani abun to wannan yana daya daga cikin ciwa lalle da ni da al'umma dita mu mun gano lamidu ta hiye shi shi ya samu ka sonta kuma muna fata ga Allah Allah ya kare shi daga sharrin masu sharri
sunana ubando mun gobe mutala ubando masu ban binni kan wuri area to akalla masu garuwa na cikin gari ai kusan mai gari 19 wanda karkashin hakimin gobe ana ce mai barahwa shi hakimin cikin gari sun aje mai garuwan su garuwan mai su haƙu rawunan su sun bi ta lamiru ai kuma hakimai da dama akwai kuma ma'aikatan gwamnati kuma ga talakawa da manoma duma tare da su akwai an banga ma ka dauka wanga kwalikin ka dauka birjinati ga dangaran ka dauka sun aje kakin su ci ba su zan su bi ta lamiru saboda shi kawo ci gaba kasa don mi kowa san hal da muke cikin irin in kai sabin ta kudu akwai lokacin da ku gonakar tai baka da mata gonakar aiki a yanzu haka akwai abincin mutane cikin gonaki basu da musu debo shi
ni katukan gobir na ni Salihu Dulla katukan gobir abin da ya sa ku ni yo ga tahiyat ni dai dan jabi PDP na ni kuma gurzonta ina tsaye tsakanin da Allah to akan wa gari kicin da ya same mu har yanne na duk an ka ne na biya kudin hansa don da haka nan ni galami duwa to ya ce zai duko mana yan banga da Maiduguri ya ce zai taimaka mana muna cikin ceto ni na bi shi kuma da tauba ya duk gaba dai mun bi lamido ga tahiyat tsakani da Allah
sunana Jamilu Gwanda gobir ubandoman sarkin gobir margayi mai rasuwa dalilin da kuka gani ni gaba gare ku nazo ne mai tanye kasan mu mu ceci kasan mu ta da al'umma da sarakuna waɗanda abbayanmu saboda ci gaban da muka gani lamiɗo ya kawo mana ga ƙasar mu lamiɗo ya taimaka mana kafin lamiɗo ya tai sanata muna da ɗan boku aje masu takardu muna da ɗan kasuwa zuwa lamiɗo mun ga alheri ne gare mu saboda ci gaban da ya ba mu ya dokan mana matasa aiki ya buɗe musu ya ba su jari sannan ya taimaka mana ta fannin tsaro da abin da shi ya dame mu dama shi akan gaban mu Alhamdulillahi alhamdulillahi lamiɗo ya yi mana duwa da aka yi kuma cikin yake eh saboda mu duk inda alheri yake can muke kuma duk inda ci gaban talakawa mu yake can ne muke kiran da zan yi da lamiɗo muna godiya gare shi da ya rike jama'a sosai ina tare da sarakuna akwai kohon sarkin gobir akwai katuka nashi akwai masu garuruwa da hakimai da sauran jama'a kuma ba komai ya karkato hal ya karkato su ba saboda ci gaban da suka ga lamiɗo nayi ga ƙasar mu ba mu da wani wata aƙida ko ta rashin so ga wani banda wagga na ci gaban da muka ga lamiɗo ya kawo mana mu ci gaba na muka biya kuma mun ga yayi
to a daidai lokacin da wannan dambarwa ke faruwa sai ita ma wata babbar tawaga ƙarƙashin ɗaya daga sarakuna uku na gobir suka shigo Sokoto suka ce san ba su ajiye mukamansu ba kuma in ma akwai wanda ya ajiye to suna daukar hakan da keta martabar sarauta
assalamu alaikum Mustafa bin Abdul Hamid ke mu angon lalle sabon binne abanda kenan ba mu da wata masaniya wadda a hukumance wadda muka samu labarin da cewa hakimai sun surutu takarda daga aiki saboda mi abu da muka san zabba mu gani a hukumance ba kuma a masarauta ba mu da wannan bayani babu inda muke da wannan bayani illa ma mun ji shi na ma kamar a rediyo kuma da suka ce hakim 19 gare mu 18 na hakim 18 gare mu sun ce 19 ke gare mu 18 in ga unguwar lalle yamma sarki yana da 5 sarkin gobir na da 5 sarkin kudu yana da 8 hakimi 18 gare mu sannan ba mu da wani labari illa jiya na ɗaya man kai a sama da cewa lalle wai sun rubuta takarda resignation letter sun aje aiki tun ba mu da takarda ba mu takarda ta local government ba mu ta sarkin masanin kuma ba wanda ya kawo mana wata takarda ba mu da wani labari illa dai tana dai sun kai abubuwan su amma mu muna zaune tare da gwamnati lafiya don kuma ba mu da wata matsala tsakanin mu da gwamnati kuma akwai hakimai nan guda biyu akwai magajin tsamaye akwai magajin gangara su ba mayan sarakuna ne can asar gobir wanda su ba suna zama sarakunan gobir muna tare da sunan mantahu muna tare wuri guda
wato ranki dade an ce har takarda aka rubuta musamman saboda nuna cewa kun aje wannan mukami shin kun ga akwai wani tsari ko kuma ce kun ga takardar ko dai kamar yadda ka faɗa kawai kun ji labari ne a kafafen labaru?
Wallahi kafafen labarai mun ka samu mun ka ji labarin a dare ta amma da wata masaniya local government ba ta da masaniya, state government ba ta da masaniya, sannan masarauta ta ba ta da masaniya. Sau duk abun za a yi kasar gobe tunda ni dai a sarki dole ya kasance da cewa kowa da al'ummar kasa gare ni yake dole na bayani zagewa ta wajena. So don haka gaba mu da takarda a rubuce a hukumance wadda ko ta majalisar al'umma sarki musulmi ta hito can ko kuma wajen gwamnati na state government babu wata takarda da muka samu labarin haka nan.
Ranki dade daga jin wannan labarin wani mataki kuka dauka?
Mataki gashi da mun hito waje mu zo mu kare kan mu kare ma kan mutunci saboda mun da alhamdulillah muna ta zabe da gwamnati lafiya lau. Muna zaune talaka lafiya lau. To mu waɗanga mutane ba mu san abin da yasa suka aiwatar da al'amarin su can ba. Amma mu ba mu da bayani kun ba mutare da su kuma ga tu labarin bai da tushe balle makama.
Shirin ciki da gaskiya yayi kokarin jin ta bakin bangaren sanata Ibrahim Lamido ta hanyar mukarrabai amma hakar bata cimma ruwa ba. Kazalika an yi ta wasan kuya tsakanin shirin ciki da gaskiyar ɗaya daga cikin manyan hakiman da suka sauye shika. In buƙatar fito da bayanan yin ta kaya tsakanin bangaren sanata Lamido da hakimin da lamarin ya shafa ta taso to za mu fito da bayanan. Masu sauraro sai a biyo mu wani sabon shiri mako mai zuwa don jin ci gaban shirin. Yanzu a madadin abokin aiki na Nasira da Mel Hikaya da ya taimaka shirin ya zo gare ku. Ni Sarfil Hashin Gumal ke cewa mu kasance lafiya.
Sai a biyo mu a mako mai zuwa idan Allah ya kai mu domin jin wani sabon shirin. Da haka kuma muka zo ga gaba ta ƙarshe wato labarai a taƙaice.
Jiya Lahadi mayakan Hezbollah sun harba dokoki kusan 250 da wasu bawa mai zuwa Isra'ila a matsayin martani ga harin da Isra'ila ta kai a Beirut a ranar Asabar da ya sanadin mutuwar mutane a kalla 29. Wasu daga cikin hare-haren da kungiyar Hezbollah ta kai a yankin Tel Aviv da ke tsakiyar kasar Isra'ila sun raunata mutane 7. Harin da yana ɗaya daga cikin mafi girma da kungiyar Hezbollah ta kai tun bayan fara lugudan wuta kan Isra'ila sama da shekara guda da ta gabata. Domin nuna goyon baya ga mayakan Hamas waɗanda suka kai wa Isra'ila hari a watan Oktoba 2023 kuma tun a wancan lokacin suke yaƙi da Isra'ila a Gaza. A ɗaya ɓangaren kuma an kama mutane uku a haɗaɗɗiyar daular Laraba da ake zargi da kisan wani ɗan ƙasar Isra'ila kamar yadda ma'aikatar harkokin cikin gidan masarautar ta sanar a jiya Lahadi. Sanarwar da ma'aikatar ta fitar bata bayar da cikakken bayani kan ko waɗanda ake zargin ba. Ko kuma ta ce ko an tuhume su amma ta ce za a yi amfani da dukkan karfin shari'a da mayar da martani mai tsauri ba tare da sassauta wani mataki ko yunkurin da ke barazana ga zaman lafiyar al'umma ba. Shugaban kasar Rasha Vladimir Putin ya rattaba hannu kan wata doka da ke baiwa sabbin sojojin da aka ɗauka domin yaƙi a Ukraine a yafe musu bashi. Matakin wanda aka kafe a shafin yanar gizo na gwamnati a ranar Asabar ya jaddada buƙatar sojoji ga Rasha a yakin da aka kwashe kusan shekaru uku ana gwabzawa duk da cewa ta harba wani sabon makami mai linzami mai cin dogon zango a makon da ya gabata. Kasar Rasha ta ƙara ƙaimi wajen ɗaukar aikin soji ta hanyar ba da tallafin kuɗi ga masu son yin yaƙi a Ukraine.
To masu sauraro baki ɗaya da haka muka kawo ga ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma an jima idan Allah ya kai mu da hantsi misalin ƙarfe 8 agogon Najeriya ne jin kamar da Chadi. Ƙarfe 7 kenan agogon GMT da Ghana za a jima da maimaitin shirin. Kafin mu rufe baki ɗaya muna miƙa saƙon ta'aziyya ga mai martaba sarkin Ringim bisa rasuwar ƙanwarsa Hajiya Deje da aka fi sani da Hajiyar Hanga. Ya ga marigayi Wamban Kano Mahmud wanda za a yi jana'izar ta da safiyar yau Litinin da misalin karfe 9 na safe a unguwar Kankarofi kofar gidan Wambai Mahmud. Da fatan Allah ya ji kanta da gafara mu kuma ya kyauta ƙarshen mu. Yanzu a madadin Sarfi Lahashin da ya taya ni gabatar da shirin da editor mu ta wannan zangon Grace Alheri Abdu sai Dadi Balawe da ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu. Hawu Sharifu muka fatan alheri daga nan Washington DC sai an jima da hantsi idan Allah ya kai mu.